muku maraba da shigowa zauren VOA. Muna tattauna nauyin bashin da Najeriya ta ciwo, da har yasa bankin duniya ta ce ta zama na uku a ayarin kasashe da suka ci yawan bashi. Yau za mu tashi a inda na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Yusha'u Aliyu wannan tambayar.
Menene alfanun rage karfin kudin kasa? Domin a halin yanzu an rage karfin naira, dala kuma ta zama naira 1,700.
To ba za ki gane rage darajar kudin kasa yana da amfani ba sai kin ji da ake bugawa gwagwarmaya tsakanin kasashen Turai da kasashen China akan kokarin rage darajar kudin ta kullun, su kuma suna cewa ta ƙara darajar kudin ta. Idan baka fahimci wannan ba, to ba za ka fahimci amfanin rage darajar kudi ba.
To me yasa ake ragewan?
Ana ragewa ne saboda idan abubuwan da kake siyarwa ma kasashen waje ya zamana kudin kasan ka bai da daraja, duk wanda zai yi jayayya da kai a kasuwa ya zamana ka yafi arha, saboda haka hankalin duniya ya dawo kanka ka rinka sai da kayanka ma kasashen duniya wajen siyarwa, kai kuma kana tsara ayyukan mutanen kasanka. In kana tsara arzikin mutanen kasanka kana raba su da talauci ne. Wannan ya samo asali ne a 1914 lokacin da aka yakin duniya, lokacin da kasashen duniya gaba ɗayan su suka yi targa darajar kudaden su har ya kai mu abin da ya kai 1933, wanda ake ce mishi Great Depressions of the 1930s, lokacin da duk kasashe kowa ta rage darajar kudin. To bayan da aka gama yakin duniya, hukumomin kudi na duniya suka taru manyan kasashe, aka kafa Bretton Woods Conference wanda ya haifar da babban bankin duniya. Saboda haka sai suka zo da waɗannan matakai na kula da tattalin arzikin kasa wanda zai yi daidai da muradin shi wannan babban bankin. Amma a gaskiya mu muna cikin wanda bamu yarda haka kawai ka rage ba, saboda me kake siyarwa? Kana sai da danyen man fetur ne, saboda abinda kake ragewa dan a yi shi domin shi. Bamu yarda ba. Haka ma bamu yarda ka ƙara kudin ruwa ba. Idan kana ƙara kudin ruwa, wai ana so ne ka ƙara kudin ruwa saboda waɗanda ke da kudade a kasashen waje su ga cewa akwai kudin ruwa mai kyau a kasar nan, bari mu zuba kudin mu. To a inda baka da tsaro, a inda masana'antun ba sa aiki, a inda mutanen kasan ba su da ayyukan yi, a inda karfin mutane na kasuwa ke raguwa, wanda Manufacturers Association of Nigeria sun riga sun koka cewa akwai kaya na sama da trillion 2 wanda ba a siya ba ya lalace.
Kafin zo wajen mai sarauta dan Malikin Kebbi Alhaji Musa, bari zo wajen dan majalisar wakilai Honorable Abubakar Kusada. Yanzu na faɗi wayansu sassa daga cikin kundin batun kula da kuɗaɗe, kashi na 21 ƙaramin kashi na 1 da kashi na 27 da ƙaramin kashi na 1. Menene kuke gani ne idan aka kawo muku kasafin kuɗi a ce yau ga kasafin kuɗi, kuma daga baya a dawo ana neman ƙari?
To kamar yadda shi masalin ko kuma in ce wanda ke sharhi kan tattalin arziki ya faɗa, shi kasafin kuɗi wani tunani ne na ƙasa da shugabanni kan zauna su ga menene za a yi ma 'yan ƙasa domin ya amfane su, domin ci gaban ƙasai, domin ci gaban 'yan ƙasai. Ita majalisar dokoki ko kuma in ce majalisar ƙasa dama ita ke da alhakin idan an kawo kasafin kuɗi daga ɓangaren zartarwa su zauna su bi shi filla 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 su gani menene aka sanya a cikin wannan kasafin kuɗin, kuma menene alfanun shi ga 'yan ƙasa. Shi ake ce ma budget scrutiny, wanda kowane ɗan majalisa ko kuma kowane committee zai bi gwargwadon abin da ma'aikata ta kawo ko ta agency ko ta hukuma ta gwamnati, a gani menene amfanin shi ga 'yan ƙasa, ya zai taimaka wajen gudanar da ita ƙasai, ya zai taimaka wajen gudanar da harkar gwamnati da sauransu. Idan aka gama wannan, shi ya sanya ake ɗaukar lokaci ana yin budget defense. Ma'ana kowace hukuma ta zo, kun ce za ku kashe naira biliyan 1 a wannan shekarai, ku yi mana bayanin yaya za ku kashe waɗannan kuɗaɗen, kuma ta yaya zai taimaka ma harkar ƙasa. Idan aka gama wannan budget defense ɗin, shi ne ita majalisa za ta zauna ta kalla cewa idan misali naira trillion 1 ɓangaren zartarwa ya kawo ma majalisa, cewa shi ne kasafin kuɗi a wannan shekarai, majalisar ƙasa tana iya mai da shi trillion 10, tana iya kuma rage shi ta mai da shi da biliyan 500. Wannan ya danganta da gamsuwa da ita majalisa ta yi na cewa menene zai amfani 'yan ƙasa. Misali, wani lokaci za ki ga ita ɓangaren zartarwa ta kawo kasafin kuɗi, amma menene yardstick ko kuma menene ake amfani da shi wajen ƙayyade kuɗaɗen shi kanshi kasafin kuɗin? Ma'aunin shi ne farashin gangan man fetur da ake saidawa a kasuwannin duniya. Saboda me? Idan ka kalli nawa ita gangan man fetur take a duniya, nawa dala take ake saida shi, shi ne suke yanke mishi kuɗi a ce to wannan kasafin kuɗin an sanya shi ne a kan farashin gangan mai naira kaza, kuma ana haƙo ganga 100,000 kaza a rana, sannan kuma a shekara ana sa ran haƙo ganga adadi kaza wanda za ta bada adadin kuɗi kaza. Saura kuɗi nawa? Saura kuɗi ana buƙatar naira 1,000,000,000 kaza. Shi kuma daga ina za a nemo shi? Daga ɓangaren tara haraji waɗannan hukumomin na custom ne, na FRS ne, na duk sauran wasu hukumomi dai da suke da alhakin tattara kuɗaɗe, daga nan za a nemo waɗannan. Duk da haka nan idan an tattara kamar yadda ɗan uwana ya faɗa, sai kun ga cewa bisa abin da ita gwamnati take so ta yi ma 'yan ƙasa, har yanzu akwai sauran wani abin da ba a iya cimma shi ba, ma'ana kuɗin ba su kai ba, shine ake cewa a ciwo bashi. To kin ga mu a matsayinmu na wakilan ƙasa ko kuma wakilan al'umma, tunda bisa fahimtar mu da abubuwan da aka kawo, mun yadda mun gamsu da cewa waɗannan abubuwan dukkansu suna kan tsari, kuma za su taimaka wajen haɓaka tattalin arziki, kiwon lafiya, harkar ilimi, harkar ruwan sha, harkar wutar lantarki, har duk wani abin da zai taimaki ɗan ƙasa ya samu kwanciyar hankali ya zauna lafiya, da harkar tsaro da sauransu. Mun gamsu haka ne, to amma kuma ga sauran wasu kuɗaɗe da ba su isa a yi waɗannan ayyukan 100% yadda ake so ba. To dole ba yadda za ka yi ka amince da cewa akwai buƙatar a ranto wasu kuɗi don a cika, ya zamanto an samu wannan kasafin kuɗin an aiwatar da shi 100%. Idan ba a yi wannan ba, ɓangaren zartarwa suna da damar da za su laƙabe su ci a'a, ai mun buƙaci a samo kuɗi don a yi kaza a yi kaza, majalisa kuma ta hana mu samu waɗannan kuɗaɗen, to kun kuma canza talakawa sai kuma ku gani cewa okay, mutane ana so a yi masa aiki, kuma majalisa ƙasa ta hana. Wannan wani lokaci shi ke sanya majalisa ta amince da cewa lallai akwai buƙata a ciwo bashi domin a cika ta giɓin abin da ya rage na kasafin kuɗi da aka kawo, wanda ake so a mai 'yan ƙasa aiki, amma kuɗaɗen ba su kai buƙatar da ake so a biya ba.
To honorable, bari mu ƙara maka tambaya ɗaya. Ya zamana kenan kasafin kuɗi da za a kawo muku sai kun ba da dama a ci bashin nan?
To kamar yadda shi masalin tattalin arziki ya faɗa, ita ƙasar ta ginu akan dama mai kasafin kuɗi wanda ke da gibi, ma'ana deficit budget. To tunda haka aka iske, kuma haka ake yi, kuma ya taho a bisa tradition, har yanzu tattalin arzikin mu bai ƙarhin da zamu surplus budget ba. Ban mu yi ba, bamu da waɗannan kuɗaɗen. Yawa, kamar ya riga bayyana, shi yasa na ban koma ta kan abin da yace ba. Akwai kasafin kuɗi wanda yake da rara, kana da kuɗi kuma amma abin da kake so ka mai 'yan ƙasar kama ba ma zai ci kuɗin abin da kake da shi a ƙasa ba, ko kuma abin da kake tunanin za ka samu ba. Mu muna da arzikin man fetur, muna da ɓangaren tara kuɗaɗe na hanyar port ɗin nan na haraji da sauransu. Idan da a ce estimate ɗinmu na abin da ake so a mai 'yan ƙasa, misali a ce trillion 50 ne, to amma kuma man fetur kaɗai da za mu iya saidawa ya kai trillion 35, misali. A ce kuma inda za a tattara waɗannan sauran haraji, aza taxes da za a samu, shi kuma ya kai trillion 30. In kika hada kinga kina trillion 65 kenan. Amma kuma buƙatar mu ta kasafin kuɗi 50 ce, ba muna da 15 a jama, ya zama muna da surplus budget kenan. Amma tattalin arzikin mu ya kai mu iya wannan? A'a, babu. Muna iya yin budget to daidai da samun mu, ma'ana mun kawo kasafin kuɗi na trillion 50, kuma sannan abinda muke tunanin za mu samu a ƙasar daga ɓangaren man fetur da sauran other taxes, shi ma 50 ne, kinga muna da balance kenan. Har yanzu ba mu kai wannan ƙarfin ba. Muna da buƙatar mu aiki tukuru, a samar da kamfanoni, a samar da aikin, a samar da tsaro, a samar da wutar lantarki wanda za ta bada dama mutane da yawa su zo daga wasu wurare da kuma 'yan cikin gida, a zuba jari domin ƙasar ta bunƙasa, tattalin arzikinta ya haɓaka, sannan ne muke iya yin wannan. Amma a yanzu yadda ake, dole mu ci gaba da yanayin yadda muka taho na samun kasafin kuɗi mai gibi. Wannan kuma gibin inda za a yi shi, to lallai sai an buƙaci inda za a yi outsourcing ɗin kuɗaɗe, shi ne a ciwo bashi.
To mai sarauta ɗan Malikin Kebbi, bari zo gare ka, me ka fahimta a game da cin bashi da aka ce Najeriya ita ce ƙasa ta uku?
Ni fahimta ta Hajiya Madina abin da ya kawo wannan zalunci, saboda kamar yadda ya faɗa, muna da wurare da ake samun kuɗi, harkar mai, harkar port authority da sauran dai wurare inda ake shigowa da su, da ma'adanai da yawa waɗanda yake da ma an koma kansu da an yi mamakin irin arzikin za su. An dogara kan mai kawai, wallahi ba mai ne kawai ba, kamar irin askoyi su, harkokin zinare su, lithium su, californium su, ga abubuwa nan barkatai, kuma akwai su wuri-wuri inda akwai abin da ma ya yi su gold tsada. Amma ba a damu ba, an koma kan mai, kuma saboda ina jin akwai son zuciya ciki. Ni da yake shi ya ce mun fara kan bashi, amma lokacin da shugabannin suna cin bashi, ana gani inda suke sa kuɗin nan. In sun ciwo bashin nan lokacin saddauna, in an ce lallai bashi za a ce, ana gani inda za a sa su. Amma ni gaskiya yanzu abinda nake ɗauka da majalisar zartarwa da su ɗan majalisa na ƙasa wanda suke ba da dokokin, kansu haɗe ne kawai. Idan an fito da kuɗin nan a rarraba, ba wai ai majama'a aiki ba.
Da waɗannan bayanai na Alhaji Musa Abubakar ɗan Malikin Kebbi, za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ɗora. Ina wa manyan baƙinmu godiya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Fiona Wamai Nandudu, wacce ta daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.